Hukumar wanzar da zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau ta janyo hankalin daukacin al'umma da su hada kai da sauran masu ruwa da tsaki don samar da zaman lafiya mai dorewa. Babban daraktan hukumar Joseph Langman yace kamata yayi jama'a su gudu zub da jini.
Mun ga kaman an samu haske kadan akan ababen da ke kawo tazoma ko kuma tashin hankali a wannan jiha, har muka samu kusan zaman lafiya da kusan shekara 2 da rabi, sajin kadan kuma abubuwa suka juya. Amma wannan ne kuma zaman abun tuni ne gare mu gaba daya cewa muddin dai fawa babu da ke kawo matsaloli na tashin hankali ba a magance su ba, to lalle fa mu shirya, ba za mu ci gaba da zub da jini hakan nan ba, a ci gaba irin wannan hanya na halaka. Gaskiya mutane ya kamata su yi tunani a ga yadda za a zauna a duba a yafe wa juna mu gyara domin mu yi zaman tare mu samu zaman lafiya na kwarai a cikin wannan jiha. Kan mu da matsayin mu na wannan ma'aikata na wanzar da zaman lafiya da kuma sufu, ba za mu ja baya ba, za mu ci gaba da abin da muke yi. In kika tuna bai dade sosai ba da shi shugaban kasa ya zo ya tsarafa wata tsari ko kuma kaddamar da wata wato tsari da muka buga tare, mun tubuka muke kiran shi Plateau State Road Map to Peace, a turanci wato hanyar samun zaman lafiya na kwarai a wannan jiha. Wannan abin da ya faru ya zama kamar tuni, dole ne mu juya mu duba ne mai ita wannan tsari, ita wannan plan da muke da shi a kasa, mu fara aiki mu ga cewa implementing ne shi da a samu zaman lafiya na kwarai a Plateau.
Umar Faruk Musa shine sakataren watsa labarai na kungiyar Jama'atul Nasirin Islam a jihar Plateau.
An dauki matakai kwarai da gaske don ganin cewa an zauna lafiya, an jawo al'umma kusa-kusa, an isar da abubuwa da dama bukatun jama'a, ana ta kokarin ganin biyan bukata. Amma duk da haka wannan abu yazo ya kasance, akwai tsare-tsare, akwai matakai da wata tsara, idan an taba ka ko an fata maka ko an saba maka, akwai hanyoyin da zaka bi wajen isar da kokenka don a biya maka bukata. Sai kaga jama'a sun dauki matakan hukunci a hannunsu wanda yake ya saba. Babu wani addini yau da zai ce maka an baka dama a matsayinka na dan adam abin halitta wai ka dau mataki a hannunka. Duk inda ka halice ka an samu ka shugaba, to muna kira ga jami'an tsaro su tashi musamman akan sintiri kuma a wuraren da aka fi sanin irin waɗannan husuma tana faruwa.
Chief Otoyin Adesina wanda kwararre ne a harkokin tsaro yace lokaci ya wuce da za a bar batun tsaro a hannun jami'an tsaro su kadai.
Bar ganin cewa za mu bar komai a hannun jami'an tsaro, duk mu hada kai, duk inda kaga wani abu da bai dace ba na faruwa a kai rahoto. Wannan al'amarin da muke ciki na kowa ne, kaman in za mu yi kwallon kafa muna da mutane 11 a fili, kowa na da aikin shi. Mu al'umma muna da namu, jami'an tsaro suna da nasu. Mun bari a hannunsu ba za mu ci gaba ba, za mu dinga samun irin wannan matsalolin.
Wani mai kare haƙƙin ƴan adam a Najeriya, Shamaki Gad, ya ba da shawarar a rika bincika yawaitar makamai a hannun jama'a.
Damuwoyin da muka samu a Najeriya cikin kwanakin nan na tsakanin makiyaya da manoma abu ne da yake damun kowa a Najeriya, kuma abu ne da ya kamata mu zauna don mu gane kanmu kuma a samu kwanciyar hankali. So abin da ya kamata yi na farko shi da ya yi gaskiya. Gaskiya shi ne in mutum ya yi laifi a ce ya yi laifin, ya kamata ya bayar da hakuri, ya bayar da hakuri, kuma zai biya aikin wani da ya bata ne ya biya. To abu na biyu kuma shi ne bai kamata a ce har wani yana yawo da bindiga ko yana yawo da abin da zai iya kashe wani a ce hukuma sun bar shi ko ba a ce komai ba. Na uku shi ne da makiyaya da manoma ya kamata a cikinsu in akwai masu bata gari a neme su a kawo karansu don a yi gyara.
A halin da ake ciki dai hankula sun kwanta a sassa daban-daban na jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.